أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجسوا تأدين المسلمين في أيامنا إن العربة وانديك أيدي دا قوم شابيو قوتا سفر a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 muna kuma shida a watan 8 shekara ta 2025 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake Abariki GRA a garin Gumel a cikin karatun littafin Kitabu Tauhid li Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan satin mun fara karatu a babi na 28 babin da yazo fit tawayyur wanda yake magana akan camfi mun gangaro har zuwa ga hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shi yake cewa la adwa wala tiyarata wala hamma wala safara wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi muka kuma samu ƙari a cikin ƙarshen hadisin wanda yake magana akan cewa haka wala safara wala gula mun tattara duk mun yi bayanin su dan haka kitabun da zamu tashi a yau ko abun da zamu tashi akan sa shine hadisin Anas dan Malik inda a cike yake cewa walahuma ana Anasin qala haka dai Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Anas dan Malik ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amince tabbata a gare shi ya ce la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni alfa'lu qalu mal fa'lu qala alkalimatu tayyiba hadisin Anas yayi kama da wanda muka karanta a satin da ya shude a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake jaddadawa cewa la adwa babu harbin cuta cuta a karan kanta ko makwabtaka da cuta baya iya tasiri ga wani ita cutar a karan kanta ba za ta yi tasiri ta cutar da wani ba haka nan makwabtakar mai cuta ba zai iya sawa a kamu da cutar ba wala tiyara haka nan babu canfi a kudurta cewa guri ko mutum ko rana ko wata yana da mummunan tasiri akan mutum ya ce wannan ma babu ويعجبني الفأل من قال صلى الله عليه وسلم يتي اما ابن دكي قايت دني شيني الفأل كيكاون فاتا وانا هنا برجيني تو دايكي الفأل كمر باقور كلمه تي سي سكا تنبهي من قال الله صلى الله عليه وسلم سكا تي وما الفأل كو ما الفأل من قال مي كوما الفأل قال سي تي الكلمه الطيبه ita ce kalma kyakkyawa ko kalma mai dadi shi ko menene in aka fada ba a so ka kudurta tasirin sa in ba mu kuma ta ba karatun da muka yi a babin canfi shine in an fadi sunan tsuntsu wanda yake da alaka da azaba ko suna mara dadi kamar al-aqab sukan fassara shi da uquba sunan bai da dadi in an fadi guri wanda yake babu dadi a cikin sa sukan kudurta mummunan abu zai faru sai manzo Allah ya ce to amma ni abin da ke burge ni shine in an fadi mai dadi ko an je guri mai dadi to a kaddara kyakkyawan abu zai faru yace ni wannan abun yana kayatar da ni dan haka kenan bambancin at-tiyara da al-fa'lu abu ɗaya ne at-tiyara kudurta abu mummuna zai iya tasiri akan shi al-fa'lu tsammanin abu mai dadi mai albarka za a iya samun albarkarsa wannan shine alfa'lu dan haka an hana mutum kenan ya kudurta mummuna saboda ya makwabta wani abu da bai da dadi amma ana so ya sa rai idan kuma abu mai dadi ya taho to ya kudurta cewa wannan abu mai dadi zai iya faruwa a gare shi shi yasa inda ƴan uwa za su tuno karatun sira da muka yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho yin umara Quraishawa suka tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai aikin haji ba. Aka yi ta mufawadat. Aka yi ta kokarin tattaunawa. ya za a yi? Suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai dai ya koma a turo wannan a turo wannan a turo wannan a turo wannan can sai Quraysha suka turo Suhail ibn Amr. Suhailu tasgiri ne na Sahal ko me Sahal abu mai sauki marar wahalarwa sai aka ce Suhailin to kuma tasgirin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi sai ya ce to hadha suhailun ko sahalun sahala Allahu amrakum wannan suhailu ne ya taho mai saukin suna mai dadin suna muna fata Allah ya kawo saukin al'amarinku mana wannan mutumin tunda sunansa mai dadi ne to watakil insha Allahu da wannan albarkacin sunan zamu ci abubuwa za su zo cikin sauki wannan shine abin da ake kira alfa'alu kenan dan haka idan ka je neman aure aka tattauna aka ce bara a turo maka yarinyar ku tattauna da kuka fara tattauna sai ka tambaya sunanki sai ta ce sunanta Sahala me zaka ji a ranka na Sahala ko sai ka ce insha Allah ina ga wannan ba za a sha wahala ba a wajen aurenta saboda me sunan nata dama Sahala ne dan haka da ka zo gaisuwa ya ce insha Allah kuma ya kare sadaki a ce ba da abin da ya sauke maka rana a ce duk ranar da ta yi maka ko wani irin gida za a zauna a ce duk gidan da Allah ya baka kaga abin tasirin suna ya zo shi ko ita idan ta ga saurayi tana da bukata sai aka tambaya ya sunan wane sai aka ce Mubarak ya kalmar Mubarak take an fassara ta na da aka ce mubarakun sai zuciyarta ta bata dadi cewa wata kilke nan akwai albarka za a samu albarkar zama za a samu albarkar yaya za a samu albarkar arziki jin wannan arai to shi wannan babu laifi a cikin addinin musulunci saboda fata ne ko makyakkyawan fata abinda ake so koyaushe mumini ya samu a cikin rayuwar shi ku ba mu misalin wani suna ko guri ko rana na nur an nur nur suna ne na ai ba na ji nurjin ai ba suna ba ne lakabi ne to alhamdulillah da awa mutum lakabi da suna an nur da aka ce wani a sunansa aka ce an nur to hei ka sa a ranka to insha Allah akwai haske a cikin al'amari shi ma kudurta cewa za a samu haske da izinin Ubangiji yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su da kalmar alfa'alu Allah madaukakin sarki ya samu dace walahuma an Anas wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ko wali abi daud bi sanadin sahih an uqbata ibn amir qala an karbo wani hadisin a wajen abu daud shi kuma ta hanyar sahabi Uqbatu ibn Amir Uqba yace zukirat at-tayyaratu inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi zancen camfi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce waccan mata tana da matsala kaza ko gida yana da matsala kaza ko rana tana da matsala kaza ko wata yana da matsala kaza irin tattaunawa dai a ce ai wancan duk wanda ya aureta he ya tsiya ce ko duk wanda ya samu kaza he yayi kaza an yi irin wannan zancen a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah yace ahsanu hal fa'lu yace duk a irin wannan kamakaman da ake abin da yake da kyau shine wanda aka samu kyakkyawan fata akan shi duk abin da zaku kudirce da duk abin da zaku fada yana cin karo ne da shari'a amma abin da ya haifar da kyakkyawan fata wannan shine kyakkyawan duk abin da mutane suke fada da bakunansu shine wa ahsanu hal fa'lu ahsanuha alfa'lu wala taruddu ko wala taruddu musliman yace amma duk inda aka samu camfi to kada ya taka wa musulmi burki duk inda camfi yazo inda camfi ne to kada ya taka wa musulmi burki ka taho neman aure a neman aure sai aka ce ai wannan mata duk wanda ya aure ta zai tsiya ce sai ka ce a to na fasa wannan kalmar ta nafasa
ba canfi bane ba, canfi ne kuma yasa ka daina? Sai manzo Allah ya ce musulmi canfi baya sahiya daina abin da yasa gaba. Ina yace wala tarudda musliman, bata takawa musulmi birki, bata mai da musulmi baya. Sai ka kaddara kace bari in yi tafiya, zan tafi kasuwanci kaza da kaza da kaza, he kai sammako ranar Laraba kana buga sammako, ne sai na za ka je kace zan tafi neman kuɗi Lagos, sai ce kuma he gobe. Sai me yasa kace saboda duk wanda ya fita neman kuɗi ran Laraba baya samowa, he ka da gida he ka ajje da kai. Wani abin da aka gaya maka canfi ne, kuma yasa ka ajje da karka, to wannan abin yana daga cikin abin da shari'a take hanawa. In ka tashi an ce maka ba a samun kuɗi ran Laraba, abin da ya zo ƙarshen hadisin shine abin da ake magance canfi da shi. Shi musulmi dan an canfa abu baya hana shi. Wala tarudda musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, in dayanku ya ga abin da yake kyankyami, abin da baya so, falyaqul, to lalle mutun ya fada. Duk lokacin da aka yi wani canfi ka fito sai kaga camfin, to kada ka koma da baya, kawai ga addu'ar da za ka yi a irin wannan lokaci. Menene camfin Bahaushe idan an fito da safe? Tsakanin kuturu da makahu. Menene camfin makahu ba Bahaushe? Na? Bahaushe ba sa'a. A'a. Ai juya akai a gurin Bahaushe. Ai makahu kamar yafi tsafta. To Bahaushe yace in ka fito da sassafe he ka ci karo da makahu, to wai wannan abin da zaka yi ka taka birki babu sa'a. Amma in ka fito da safe he ka ci karo da kuturu, to ma zaka yi ka ci gaba da bushara, akwai sa'a a cikin wannan al'amari. To kai ma ka fito da sassafe zaka tafi sikirinin, kawai ka ci karo da makahu. Yanzu kaga abin da baka so sai ka ci karo da hiko. To yanzu da ka ci karo da makaho, kuma abin ya dawo maka a zuciya, kuma ya yi tasiri a zuciya, to ya za ka yi? Tsoki za ka yi ka koma gida ka ajiye jaka? Ko tafiya za ka yi kana tare da di a ranka? Sai hadisin wannan ya ce mana to falyaqul, mutum sai ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sai ka ce ya Ubangijina, la ya'ti bil hasanati illa anta, babu wanda yake tabbatar da kyakkyawa sai kai, babu mai kawo alkhairi sai kai, wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, kuma babu wanda ke hana mummuna ya faru sai kai ya Allah, wala haula wala quwwa, ba dabara babu ƙarfi illa bika, face da kai ya Allah madaukakin sarki. Sai kai wani addu'ar kawai sai ka wuce. Shi tasirin in dai an canfa, to zai iya tasiri a zuciyarka, kana gani haka ji gabanka yayi ris, sai kai addu'a Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Wannan hadisin ita ce addu'ar da aka rawaito an ce a fadi, sai dai da ifiya ce. Za mu samu hadisi na gaba da addu'a a ciki, ita ce ingantacciya, ita ya kamata a rika yi a lokacin da ta zo. Ita ce riwaya da ta zo ta hanyar Abdullahi dan Mas'udin marfu'an a cikin hadisin manzo Allah ya ce at-tiyaratu shirkun, champi yace shirka ce. At-tiyaratu shirkun, champi shirka ce. Wama minna illa, sai yace dadadash, ba wani cikin mu face akwai wani nau'i na champi da zai iya tasiri a ransa ko zai iya darsuwa a ransa. Da haka kenan idan wannan darsu abin ya darsu a ranka, tunda halitta ce ta dan adam mai ake so kai, sai zamanto shirka bata tabbata ba, kuma sannan ka fukuta daga sharrin abin da aka tamfa. Ina ce walakin Allah yuzhibuhu bitawakkuli, sai dai shi wannan camfin Allah yana kawar da shi ta hanyar dogaro. Duk abin da aka faɗa kana gani, to kawai ka meka dogaro zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wannan shine matakin farko na fita daga abin da yake na shirka. Wani hadisin ingantacce ne. Yanzu a wani hadisin a matakin magance canfi, mataki nawa muka samu? Ya ce shirka ko canfi? Shirka ce. Canfi shirka ce. kowa yana iya samun lokacin da tampi zai iya tasiri a ransa, amma Allah yana kawar da tampi ta hanyar tawakkali. Da haka maganin tawakkali a hadisin wannan guda nawa muka samu, walakin Allah yuzhibuhu bitawakkuli, nawa muka samu? Na guda daya. A wannan hadisin akwai mataki guda daya da ake magance tampi da shi. Duk abin da duniya ta faɗa akan wani, ko akan rana, ko akan guri, ko akan gona, ka dogara ga Allah madaukakin sarki, wannan ta wannan tampin ba zai tasiri ba. Dan haka akwai mataki guda daya na maganin tampi a ciki. Dan haka malamai da suka tattara hadisai da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai suka ga cewa akwai abubuwa guda uku da suke magance tampi. Hine suka ce a cikin su bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma tu'alaju bihi tiyaratu wa huwa thalathatu umurun. Manzo Allah ya bayanin abubuwan da suke magance tampi, su ne abubuwa guda uku. Al'amru al-awwal wa huwa al-asl. Abu na farko shine ginshiki a magance duk wata matsala ta tampi. Hine ce at-tawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala, shine mutum yayi tawakkali ga Allah madaukakin sarki. Babban kafiri shine kawai mai ka Allah madaukakin sarki al'amarinka. Wa annahu la ya'ti bil khairi wa la yadfa'u sharra illa huwa subhanahu wa ta'ala. Ka kudirce ba wanda isa ya kawo alkhairi, ba wanda isa sharri ya hana. Dubara ba za ta yi ba, karfi ba zai yi ba, Allah kadai zai yi. Wannan shine mataki na farko da fita daga cikin sharri. Al'amru thani, abu na biyu, an yambiya fi hajatihi allati aradaha, mutum kawai ya wuce da abin da yayi niyya. Aure ne, ci gaba. Sana'a ce, fara kayanka. Tafiya ce, yi tafiyarka. Shine kawai an yambiya fi hajatihi, abin da ka fito domin sa kawai ka dore. Dan haka ka fito zaka yi sammako, ci gaba da sammakonka. Ka fito zaka je gona, je ka gonanka. Neman aure ne ka fara, ci gaba da neman aurenka. Wannan shine abu na biyu da yake magance tampi. Na farko tawakkali ga Allah madaukakin sarki. Na biyu shine kar ka janye wannan abin da ka soma, kawai ka ci gaba, wannan tampin ba zai tasiri akan shi ba. Sai abu na uku shine a samu addu'a. Mun karanta ta farko mun ce bata inganta ba ko? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Wannan bata inganta ba. Amma kuma ga ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shine mutum ya ce Allahumma la khaira illa khairuka. An gani a cikin littafin? Akwai shi a ciki. Shine mutum ya ce Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghayruka. Kuma tafi sauki ma ko? Allahumma la khaira illa khairuka. Allah ba wani alkhairi sai abinda kace shi din alkhairi ne. La khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka. Allah ba wani tampi ko ba wani abu marar daɗi sai idan kai ne kace wannan abin bai da daɗi. Tunda tampi ai mummuna abu ne ko? To sai ka fassara wa la tayra illa tayruka, ba wani abu marar daɗi sai idan kai ne kace ba hi da daɗi. Wa la ilaha ghayruka, ba wanda zamu bautawa sai kai kadai ya Allah madaukakin sarki. Anan kenan la ilaha ghayruka ƙara tabbatar da imaninka ne da tauhidinka ga Allah madaukakin sarki. Tampi baya sawa ayi, tampi baya sawa a bari. Wannan ita ce abu uku da ake maganin tampi da shi. Na farko cikakken tawakkali zuwa ga Allah madaukakin sarki. Na biyu abinda ka kudirce kar ka fasa. Na uku kayi addu'a. Addu'a guda biyu ce ake yi ta tampi. Daya bata inganta ba, daya ta inganta. Wa zai bani guda biyu addu'o'in tampi? Na? Kace? To ta biyu? Wata ta inganta? To a ba mu ita. Now. Wa la ilaha ghayruka. Mutum biyu suke a lokaci ɗaya. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghayruka. In dai mutum ya rike wannan insha Allahu ta'ala babu abin da zai faru da shi. Mu ba da misali, ka je neman aure sai aka ce wannan matar duk wanda ya aure ta mutuwa yake. Na ɗaya ya mutu, A ya mutu, B ya mutu, C ya mutu, kai ga ka D ka zo. me matakin da zai zamanto ko ka aure ta ba za ka mutu ba matakai guda uku na lokacin da ka ji wannan magana ko ka ji zuciyarka ta karaya to mai da al'amarin zuwa ga Allah ka yadda cewa babu abin da zai faru sai in Allah ya rubuta kuma in Allah ya rubuta ba za a guje mashi ba wayo baya hanawa dubara ba za ta hana ba sai ka ce Allah na mai al'amari na zuwa gare ka tawakkali kenan ko abu na biyu karka janye in an zo an yi gaisuwar iyaye to karka ba iyaye kunya kawai a ci gaba a tambaya nawa ne sadaki ka za a daura shine kar a janye abu na uku sai kai addu'a Allahumma la khaira illa khairuka wa la tsaira illa tsairuka wa la ilaha ghairuka sai ka zuba wa Allah madaukakin sarki ido in ka aure ta ba mutuwa in ka mutu kuma kwana ne ya kare na'am Allah ya sa mu dace sai ka je sayan mota da ka je sayan mota sai aka ce wannan motar tana da rikici duk wanda ya saye ta ba a zama lafiya da ita ya za a yi na in ka je sayan mota na eh na akwai picnic zaka picnic din me picnic ne sai maka tana da problem na timing belt haka ne to he gaje sai mota picnic aka ce ma ai tana da problem na timing belt champi ne wannan yawa to mutane su bambance tsakanin abin da yau da gobe ta tabbatar da kuma abin da yake wani abu ne kwaya daya aka tambaya yanzu wannan picnic ba daya bace ba ba biyu bace ba uku ba ba mamaki 30 ce kowace tana haifar da irin wannan matsala wata kil kuskure aka samu na kira ko na fasaha to wannan karka ce tamfi ne ba za ka yi ba a'a ana yadda kuma da gogewa da tajruba ta yau da kullum amma wannan abu ne kwaya daya ta aka ce wannan motar duk wanda ya saye ta ya tsaya ce wata mota ce kwaya daya na daya ya saya ya tsaya ce na biyu ya saya ya tsaya ce kai na uku ka zo sai aka ce ai duk wanda ya saye wannan motar ya tsaya ce sai ka ce a'a to ni ai ina so in mutu da arziki he ka fasa yanzu yana da bambanci da wancan ko wannan he kai tawakkali dama ba wayo na ya bani arziki ba Allah ne ya bani sayan wannan motar ba zai sa ba arziki na ya kare tawakkali kenan na biyu ka saya karka fasa na uku Allahumma la khaira illa khairuka wa la tsaira illa tsairuka wa la ilaha ghairuka da wannan mun zo karshen babu tatayyur wannan yake nufi dai duk wani abu mummuna karka kudirce yana da tasiri idan ba Allah bane ya so wannan tasirin ya faru in kaga abu mai alkhairi mai falala mai daraja sai ya shafe ka ka roki Allah to wannan darajar da alfarmar baraka ta albarkacinta wannan babu laifi sannan idan an canfa abu sai ka samu kanka cikin abin da aka canfa ka dauki matakai guda uku matakin tawakkali matakin ci gaba sai kuma mataki na addu'a ga Allah madaukakin sarki ina ga hadisan da ya ka a babin su ma sun kare ko sai ce fihi masna da akwai sauran daya wanne ne dayan wani wani na'am ni a nawa da ya kare walahu min hadith al-fadl ibn al-abbas innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka abinda ake ce matsafi ko ake ce macanfi abinda danshi kai ko danshi ka bari wani abin ya zama canfi sai wannan matar duk wanda ya aure ta sai kai ko yayi kudi sai ka aure ta yanzu me yasa ka aure ta saboda an ce duk wanda ya aure ta sai kai kudi to wannan abin ya zama canfi wannan matar duk wanda ya aure ta sai ya tsaya ce sai ka fasa to wannan abin ya zama canfi wannan gonar duk wanda ya saye ta to he ya zama sarkin noma he ka saya to ya zama canfi wannan gonar duk wanda ya saye ta baya samun amfani sai ka fasa to ya zama canfi in Allah dan abba zai ke cewa abinda ake kira canfi abinda danshi aka yi ko danshi aka bari ba dan Allah ba ba dan neman falalar Allah ba wani abu ne ake kira canfi Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa sai ta fihi masail ababin akwai abubuwan daukan izina التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ما قوله طائركم معكم أئن ذكرتم متعند سكة شنفة النباوة سكة شنفة ما صدأوا سكة أدليل سنزون الله يمس جرباوة يأيكو فتنة يأيكو مصيفة سألا يتي ونم مصيفة دجرباوة كوكو كجاوتا wannan yana da mun da mu zabu dauki izina kenan duk abinda muka ga ya faru a rayuwar mu ba dan mun auri wani ba ba dan mun zauna da wani ba ba dan mun je wata unguwa ba ba dan mun je wani gari bane a wannan abin haka Allah madaukakin sarki ya tsara zai faru ko kuma zunubin mu ne ma ya ja mu na wannan abu asaniya nafil ana nafiyul adawa a wannan babin an ce cuta ba ta tashi ta koma jikin wani ko zama da wani baya sawa a dauki cutarsa amma dai mun fahimci cewa akwai ruko da sababi amma idan Allah ya so cutar da ta samu ta farko tana iya samun na biyu da izinin Ubangiji asalisatu nafiyul tiyaratu a nafiyul tiyarata shi ma a wannan shafin ko a wannan babin an kore mana canfi nafiyul hamma shi ma an kore mana abinda ake kira na mujiya ko dai a ce fatalwa ce ko a ce wani aka kashe sai an kashe shi wannan mamacin zai kwanta ko in yazo za a yi mutuwa ko mai gidan zai mutu ko za a yi rusau a gidan wannan shi ma duk shari'a ba ta yarda da shi ba nafiyu safara shi ma an kone cewa ba safar ko rashin lafiya ko watan safar din asadisa annal fa'ala laysa min zalika bal mustahabbun al fa'alu kalma mai dadi ayi fatan alkhairin ta ya samu wannan ba a sahi cikin canfi asabi'a alfa'alu an fassara mana alfa'alu aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mal fa'alu sai ce me alkalimatu tayyiba alfa'alu alkalimatu tayyiba kalma mai dadi mai ma'ana wannan baya cikin canfi asamina annal waqi'a fil qulubi min zalika ma'a karahatihi la yadurru bal yuzhibuhu Allahu bitawakkul abinda yake dan rusuwa a zuciya na canfi matsawar zuciyarka bata so ba wannan abin baya tasiri a aqidarka baya tasiri a imaninka kuma ba zai cutar da kai a rayuwarka ba bal yuzhibuhu Allahu bitawakkul hasali ma Allah yana kawar da shi ne ta hanyar dogaran da shi mutun zai yi Allah ba mu ikon tawakkali din. At-tasi'a zikru ma yaquluhu man wajadahu ambatan abinda mutun zai fadi idan abin canfin ya zo kunnan shi. Me mutun zai fadi? Na fi son jimriya ta daga da karfi. Na'am. Masha Allah. Duk abin da ya samu na canfi kawai ka faɗa Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka al-ashara matsala ta 10 at-tasrihu bi anna tiyarata shirkun qarara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana canfi shirka ne idan mutun ya mutu yana canfi wallahi idan ba Allah ya so shi da albarka ba to sai mutun an kona shi a wutar jahannama koda bai zama shirka bace da za ta fidda mutun daga addinin musulunci amma tana faduwa cikin manya-manyan zunubai zaka fito a layin mashaya giya zaka fito a layin masu cin mutane naman mutane zaka fito a layin masu annamimanci zaka fito a layin mazinata zaka fito a layin barayi da kai simple champi da haka duk abin da aka ce champi ne ka tattara ka zubar matsawar kana da bukatar aqidinka da addininka ta zauna lafiya kalau الحادية عشرة مسألة تقوم شادية تفسير الطيارة المذمومة بيان تمفل دشيني باعص واند دنشيك ايكتا كو دنشيك فاسا الله مدوك كنسر كيس علي من ايمان يبا مكاريا ina ga shine karshen babin ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.
Sai dai banna ji
na'am. Ai ban fahimta ba gaskiya. Akwai ƴan duba, akwai ƴan sihiri. Ya danganta da waye ya faɗa. Idan mutum yana da wasu abubuwa da suke ba daidai suke da addini ba, idan ya faɗa maka kai tsaye tsafi ne ko duba ne, wani abin ba a tasiri da shi. Akwai kuma abin da ake kira firasa. Akwai mutanen da Allah ya sa musu tsabar hangen nesa da hasashi, in sun faɗa ba yana faruwa. Ita ce ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi. A wata riwayar yace ku kiyaye hasashen mu'mini, shi mu'mini wani haske ne Allah yake sa masa sai yayi hange da shi sai ya bada labari. Dan jinjiri wani in ya daga dan jinjiri in ya kalli fuskarsa sai ta insha Allah wannan za a yi kasurgumin mai kuɗi. Kawai daga kallon fuskarsa Allah zai sa masa wani abu sai ya ga cewa wannan mai kuɗi nake kallo. Kwana a tashi, a kwana a tashi, a kwana a tashi, sai ya ga Allah ya kaddara da makasurgumin mai kuɗi. In ka tambaye shi me yasa ka faɗa, kawai zai ce haka naji a jikina. Wani hini abin da ake kira firasa, shi kuma ba wanda yake hakan ya zamanto gaskiya. Sai idan mutum yana da kyakkyawan addini tsakaninsa da Allah Maɗaukakin Sarki, kyakkyawan imani. Shi yadda ake bambance firasa da duba, ita duba a wajen mutum asharari yake zuwa, ita kuma firasa a wajen mutum mumini mai imani yake zuwa. Ɗaya daga cikin labarin da za a bada shi ne kamar Umar ɗan Khattabi, kamar Imamu Shafi'i. Imamu Shafi'i ya taɓa yin tafiya, na faɗa a karatuna wani da muka yi a ƙofar Arewa. Sai dare ya masa a ƙungurumin daji, kawai sai ya ga wani mutum an hura fitila a tsaki a gefen titi, da haka kawai sai ya ratsa ya ce assalamu alaikum, ya ce wa alaikum assalam. Sai ce mai da Allah dare na yi, ina da buƙatar a bani gurin da zan huta gobe da safe zan wuce. Amma fa yana kallonsa yana mai sallama, sai ya ce wannan mutum marowaci ne. Kuma kai ma za a yi haka ko? Kuna haɗuwa da mutum yake da azan kace kai wannan mutumin barawo ne, wannan mutumin bai da gaskiya, wannan mutumin malalaci ne, kana haɗuwa da shi. To shi ma yana kallonsa sai ya ce masa wannan mutumin marowaci ne. Haka zuciyarsa ta gaya mashi. Da haka sai Imamu ya ce, ya ce Imamu Shafi'i ai ba matsala, haba haba sai karɓi Imamu Shafi'i. Aka kar ɗaure masa dokin shi, aka kama sirdi aka sauke, ya kai shi guri ya yi wanka, ya bashi gado ya kwanta, ya kawo masa abinci da ruwan zafi, ya ce ya ƙohi. Da safe aka kashe masa ƙwai da waya, ya ce ya ƙohi. Ya kawo dokinsa ciyawa, aka ba dokinsa ruwa, doki ya huta. Da safe ya ɗauki sirdi ya ɗaura masa, aka kama Imamu Shafi'i ya hau. Yanzu ina ruwa a nan na? Ba ruwa ko? Da ya miƙa masa linzaminsa zai zaya, ya ce ai baka biya ba. Na farko dai kama maka doki da na yi ka sauko, kuɗinsa naira kaza ne. Ɗaukan sirdi zuwa guri kaza, kuɗinsa kaza ne. Ɗaki da ka kwana, kuɗinsa kaza ne. Indomi da daddare, kuɗinta kaza ne. Ruwan zafi kaza ne. Komai da aka masa hidima, hidima aka lissafa masa, ya take kuɗi. Kuma ba zai wuce ba sai ya biya, in ba zai biya ba a sai da doki ya karɓi guntun kuɗinsa. Yanzu abin da yake hasashi cewa wannan mutumin marowaci ne, ya tabbata ko bai tabbata ba? Ya tabbata. Wannan shi ne abin da ake kira firasa. To yana da bambanci, mutane biyu ko mutane uku sun taho ɗaman aiki, kawai kana kallon fuskar su, zuciyarka ta gaya maka wannan fahimi ne zai samu. Ko ka faɗa ko baka faɗa ba, da aka kafe da zalhai ga wanda ka faɗa ɗin shi ne zai iya samu. Wannan ba a cirensa a cikin canfi, ba a kiransa a cikin tsafi, amma sharaɗi mutum ya zamanto yana da kyakkyawar alaƙa da Ubangijin shi. Kuma in ka faɗa ba a so fa ka ce tabbas wannan abin haka zai faru, ba lallai bane ya faru. akwai kuma wanda suke amfani da wasu abubuwa kamar wannan alfa'al din ko tasiri na suna musamman ma akan tasiri na suna kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce suhail yace sahalallahu amrakum haka wani mutum ya zo wajen Umar dan Khattabi yace ya sunanka yace jamra me jamra garwahin wuta ya sunanka yace garwahin wuta dan wani gari ne sai yace zatu lava yace wajen bangaren lava kalla innaha lava nazza'atu lishawa tad'u man adbara wa tawalla yace a wata unguwa sai yace mata ko laham ne ko menene irin bakin wuta sai yace maka idrik ahalaka fa innahum qad ihtaraku ta tafi gida yace duk unguwar ku ta kone daga jefa masa waɗannan kalmomin sai yaji kawai azaba ce da wuta da gobara da yace maza gida unguwar ku ta kone yana zuwa gida sai tada unguwar tana ci da wuta kaga shi wannan ba firasa bace amma tasirin mugayen suna shine abin da Umar dan Khattabi ya bashi labari to wani lokaci shine manzo Allah yake cewa kuke taka tsantsan da kalmomin mutane masu imani muna kananan yara har yanzu abin da bana mantawa zamu tafi makaranta sai wani mutum yana sadaka ta sile da safi da muka je ya bani ya ba wasu daga cikin wanda muke tafiya tare da su ɗaya mu he sake zagayowa yayi haka zai meka masa sai ya kalle yace wannan yaran barawo ne wala yayi sace sace kuma har yau banna manta amma dai ba za a ambata sunan kowa a cikin su ba kaga ce yana zuwa tafiya primary ce fa aka meka masa kudi ya zagayo mutumin yace wannan mutumin yace wannan yaran barawo ne wala yayi sace sace amma dai yanzu Allah ya rufa masa asiri ya tuba ya gyara yana daga cikin mawun da suke rike Najeriya insha Allah Allah ya rufa asiri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين